This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Murtala Faruq Sayinna da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a 27 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji a ƙarshe dai wata kotu a birnin Ilorin jihar Kwara a Najeriya ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya akan wasu 'yan fashi da suka fasa wani banki a garin Ofa tun cikin shekarar 2018. Haka zalika za mu bude muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan duk wani abu da kuke sanin tsokaci akai. Kamar yadda aka saba, lambar da za a kira ita ce farko dai alamar tarawa wato plus sai a sa wato 202-980-6850. Muna kuma tafa da shirin tubalin tsaro tare da Hassan Maina Kaina. Amma farko ga Murtala Faruq da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan daren da kuma ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jami'an yanki a Ukraine sun sanar da mutuwar mutane 8 tare da jikkata wasu akalla 49 tsakanin jiya Alhamis da yau Juma'a sakamakon hare-haren da Rasha ta kai a kasar ta Ukraine. Rundunar sojin saman Ukraine ta sanar da cewa ta harbo jirage marasa matuƙa ƙirar Iran 24 daga cikin 32 da aka harba a cikin wani rahoto da ta wallafa a dandalin sada zumunta na Telegram. Rundunar sojin saman Ukraine ta ba da rahoton cewa an yi asarar wani jirgi, wato jirgin mara matuƙi da aka harba a sararin samaniyar Romania, kuma har yanzu ba a ga wani jirgin da yake wato daga wani jirgin ba sakamakon matakan da sojojin tsaron Ukraine suka dauka. Sanarwar da rundunar sojin saman ta fitar ta ce Russia ta harba makami mai linzami samfurin Iskander MKN-23 ƙirar Koriya ta Arewa daga yankin Crimea wanda ta mamaye, da kuma wasu makamai masu linzami ƙirar KH-2022 da jiragen yakin TU-22M3 daga tekun Bahar Rum, da dukkan su da karun kariyar hari ta sama suka kakkabo. Dan gudun hijirar kabilar Chin daga Myanmar a Malaysia suna zargin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da cin zarafi da rashin bada kariyar da ta dace, lamarin da kan iya jefa rayukansu a cikin hatsari. Daruruwan membobin kungiyar haɗin gwiwar 'yan gudun hijirar Chin sun gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis a wajen ofishin hukumar da ke Kuala Lumpur, babban birnin Malaysia. Chin, waɗanda akasarin su mabiya addinin Kirista ne, tsilarru ne na kabila da addini a Myanmar mai yawan mabiya addinin Buddha, waɗanda ke fuskantar danniya da ya haifar da tarzoma a can. A cikin 'yan shekarun nan gungun 'yan kabilar Chin sun tsere daga ƙasar da yawan su zuwa Malaysia. Alƙaluman Majalisar Dinkin Duniya na watan da ya gabata sun nuna cewa akwai 'yan gudun hijira da masu neman mafaka 'yan kabilar Chin sama da 27 a Malaysia da suka yi rijista da hukumar kula da 'yan gudun hijira. Sai dai James Ball Tang Bik, shugaban kungiyar haɗin gwiwar 'yan gudun hijirar Chin, ya shaidawa muryar Amurka a jiya Alhamis cewa akwai wasu dubun dubatar da ba a yi musu rijista ba. Isra'ila za ta ci gaba da tattaunawa kan shawarwarin tsagaita buɗe wuta ga Lebanon nan da kwanaki masu zuwa, kamar yadda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a yau Juma'a, yayin da Washington ta yi gargaɗin cewa ƙara ta'azzara yakin zai sa da wuya fararen hula daga ɓangarorin biyu su iya komawa gida. A jiya Alhamis, ministan harkokin wajen Isra'ila ya yi watsi da kiran da ƙasashen duniya suka yi na tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran, tare da ci gaba da kai hare-hare ta sama da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a Lebanon, tare da ƙara fargabar ɓarkewar yaƙi a faɗin yankin. Wani harin da Isra'ila ta kai a yau Juma'a ya yi sanadiyar mutuwar mutane 9 na iyali ɗaya, ciki har da ƙananan yara 4 a garin Sheba da ke kan iyaka da Lebanon, kamar yadda magajin garin Muhammad Saab ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatar lafiya ta ce hare-haren Isra'ila sun kashe mutane fiye da 600 a Lebanon tun daga ranar Litinin. Hezbollah ta ce ta harba rokoki cikin Isra'ila a ranar Juma'a a Kiryat Ata dake kusa da birnin Haifa mai tazarar kilomita 30 daga kan iyaka da kuma birnin Tiberias inda ta bayyana harin a matsayin wani martani ga hararen da Isra'ila ta kai a kauyuka da birane da kuma fararen hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A wannan makon a taron Majalisar Dinkin Duniya a New York, Amurka ta ce ya kamata kasashen Afirka biyu su sami kujerun dindindin a daya daga cikin manyan kwamitin yanke shawara na duniya, wato kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Shekaru da dama shugabannin Afirka daban-daban sun shayin kira kan nahiyar ta sami wakilci a kwamitin na sulhu, wanda tun bayan yakin duniya na biyu yake da membobi dindindin guda biyar kacal, wato Amurka da Faransa da Burtaniya da Rasha da kuma China. A wannan makon babban wakilin daya daga cikin waɗannan membobin na dindindin, wato shugaban Amurka Joe Biden, ya goyi bayan wannan bukata. Duk da haka dai akwai wani babban kalubale da mai fashin baki na kasar Kenya Cliff Mboya ya bayyana cewar sabbin membobin na Afirka ba za su sami karfin hawa kujerar naki ba. A wani labarin kuma, tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin ganawa da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky, yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin su biyun kan yadda za a kare kasar a yakin da take yi da Rasha. Dan takarar shugaban kasa na Republican yana fuskantar zargi-zargi daga abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat, mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris, cewa yana ba Ukraine shawarar ta miƙa wuya. Trump ya ce Zelensky shine ya nemi ganawar kuma shirya tattaunawar da misalin karfe 9:45 na safe agogon gabashin Amurka a ginin Trump Tower da ke birnin New York. Ganawar na zuwa ne kasa da kwana guda bayan Harris ta gana da shugaban na Ukraine tare da nuna masa cikakken goyon bayanta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shirin zai dauko sahu ne daga Ilori ta jihar Kwara a Najeriya, inda wakilin majihohin kogin da Kwara dan Asabe Muhammad ya shaida mana yadda mai shari'a Salman ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya kan waɗansu mutane biyar da aka kama da laifin fashi da makami da ya yi sanadiyar sanwaltar rayuka a Ofa cikin shekarar 2018. Ga dai dan Asaben da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Idan dai za a iya tuna wanda ake zargin sun kai wani mummunan hari wani banki da ke garin Ofa na jihar Kwara a ranar 5 ga watan Afrilun shekara ta 2018, inda suka halaka mutum fiye da 30 ciki har da mace mai juna biyu da kuma jami'an 'yan sanda tara, wanda ake zargin sun hada da Ayoade Akinbosun da Aziz Salawuddin da Ni Ogundiran da Ibikunle Ogunleye da Adeola Abraham da kuma wani jami'in dan sanda Michael Adiku wanda tuni ba kunci lahira a yayin da ake tsare da shi a gidan yari. Kotun dai ta fara gudanar da shari'a waɗanda ake zargin ne tun a ranar 11 ga watan Nuwamban shekara ta 2018, da take zartar da hukuncin. Mai shari'a Halima Salma ta ce kotun ta samu waɗanda ake zargin su biyar da aikatar laifin hada baki da fashi da makami da kisan kai da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, inda ta ƙara da cewa waɗanda ake zargin sun janyo mutuwar mutane da dama ciki har da jami'an 'yan sanda da fararen hula a yayin da suka kai wani mummunan hari a wani bankin kasuwanci da ke garin Ofa na jihar Kwara a ranar 5 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Na samu zanta ta wayar tarho da wani dan jarida Ibrahim Isa wanda ya kasance a kotun a yayin zartar da hukuncin kuma ya yi min karin haske.
An fazanta musu kenan ai kan su ma a yi musu abun nan da saya. An numfashe su ya gare. Kuma bayan kotun da ya yi hukuncin an kai ma mutanen da suka ara musu bindigogi kan aikin da suka yi, kuma an kai musu hukuncin shekara uku. To amma mutane suna a san farin ciki yanzu a musamman a jihar Kwara, musamman ma wajen da abun ya faru dama a Ofa. Tun shekarar ce da ta gabata suna jira wannan hukunci ya kasance a ce shi ne za a yi.
Yanzu wai da aka yanke hukunci sumi za a ɗauka ga ƙara ne ko kwane suna kure za su bi amince da hukunci na kai musu.
Shi lawyer su ya ce shi Abdullahi Jima ya ce shi yana kan cire a kan ɗaukan ƙara saboda mutanensa dama suna niyya su za su ɗaukan ƙara, suna takarun da a kan abun da kotu ya ce hukuncin da ya yi musu tunda na nasu takarun da za su ɗaukan ƙara.
Yanzu mutanen gari biyar suke cewa game da wannan hukunci da kotu ta zartar a kan waɗannan mutane biyar ɗin.
su suna kan jin dadi yanzu yanda abun ya faru saboda dukkan su dama suna jira ga irin wannan hukunci ya kasance an yi shi tuntuni tunda abun ya dauki lokaci kan shekara 6 ana kan shari'a.
Jagoran masu gabatar da ƙara Rotimi Jacobs SAN ya bayyana gamsuwarsa game da hukuncin sannan ya gode wa alƙalin a bisa hukuncin da ta zartar duk da tsawon lokaci da sauraron ƙarin ya ɗauka. Shi kuwa a nasa ɓangaren lauya mai kare waɗanda ake zargin Matas Emeribe wanda ya samu wakilcin Abdullahi Jimba a yayin yanke hukuncin ya ce hukuncin ya zo musu da bazata. Kana ya ce za su ɗauka ƙara zuwa kotu na gaba duk da cewa waɗanda ake zargin sun amsa laifinsu. Kotun dai ta ɗauki tsawon shekaru 6 tana sauraron ƙarar. Ahmed Muhammad ɗan Asabe, sashen Hausa na muryar Amurka daga Lokoja a Nigeria.
To an gaida ɗan Asabe Muhammad masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a disar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu tafi zuwa shirin tubalin tsaro tare da Hassan Maina Kaina.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba umarnin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa rundunar sojojin kasar cewar ta tabbatar ta yi duk mai yiwuwa domin samar da cikakken tsaro a yankin Niger Delta inda ake haƙo danyen man fetur. Tomadalla ganin cewar arzikin Najeriya kusan kwacakwam ya dogara ne akan albarkatun man fetur. To sai dai kuma yankin da ake tono wannan albarkatun man fetur wato Niger Delta na cike da kalubalen tsaro iri-iri daga 'yan tsagen ruwa masu satar danyen man da kuma masu fashin teku da ma masu hana zaman lafiya a yankin baki daya. Akan haka shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa rundunar tsaron kasar da ta ɗau mataki cikin gaugawa kamar yadda daraktan sashen tattara bayanai Major General Edward Buba ke mana ƙarin bayani.
That the President and the Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Bola Ahmed Tinubu, gave a mandate to the Chief of Defence Staff.
Umarnin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa babban hafsan hafsan shirin jiran kasar don tabbatar da an samar da ƙarin tsaro a yankunan da ake haƙo da gurɓataccen mai ta hanyar dakatar da aikace-aikacen tsagerun Niger Delta. Ɗaya daga cikin matakan da ake ɗauka don ganin an cimma manufa shine haɗe hancin baki ɗayan jami'an tsaro da ke aikin tsaro a yankin na Niger Delta a ƙarƙashin rundunar sojoji. Sannan sai tabbatar da yin komai a zahiri ba rufa-rufa da kuma sintiri ba ƙaƙƙautawa. Kalaman General Buba na rundunar tsaron Najeriya kenan. Matakan nan dai a cewar majami'an tsaron zai taimaka gaya wurin kawo ƙarshen aika-aikar satar danyen mai. To amma a gefe guda kuma wakilinmu a Port Harcourt Lamido Abubakar Sokoto ya tuntuɓi wani tsohon ɗan tsagera da ya taka rawa a baya wurin hana yankin zaman lafiya da kuma hana haƙo danyen man kamar yadda ya kamata.
Yes, ni ne Muhammad Arab. Ya muka samu amnesty.
Kamar ku da kuke tsahi an gogar ma ya batun sata danyen mai har yanzu ana yi ne a Niger Delta.
Mu din muka aje makamai, mu din muka yi. Ka bincika mana su waye ne manyan mutanen mu ne. Kana ji ba? An har ana so a zauna zaman lafiya na Niger Delta da kake kana gani ba? Muna gaskiya mu faɗi bisa billahi an wa mu daina kokari ko mu rade-rade. Mu tunda bai da kuɗi, bai da abinci, bai da makwanci mai kyau dan Allah zai yi zaman lafiya kan uwa. Ba bindiga ban akwai wani gaba da bindiga ma zai dauka ai. Ka fahimta ai? Anyan man sa man mara ke sata. Ba zai taba tsaya ba sai dai a tsayi a rusa karai kai akwai mutanen da su siya kaya sun aje. In an rusa wannan za su yi replace din da dare kafin gari ya waye.
Kowa akwai cikin badakalar satar danyen manan kila da jami'an tsaro da 'yan siyasa da sauransu koko ku ne kan bindiga ke cin karanku ba
ba. Ni ne nan Muhammad Arab na magana ba na shakku wani abu ba wanda babu yadda na gaya ma ba wanda babu.
Kamar dawa misali.
Kai da shi fa ba yana gargaɗin kamfani ne ko? Shi ita kamfanin da ma'aikacin kamfani da ma'aikacin tsaro da manyan gari duka ana haduwa a yi shi abun buya a ciki. yau an da shi an kaga manyan ƴan siyasa ka bin da gargashin su kannan suka fara wani su ƴan talakawa ne nan ne zan baka daman da zaka samu in da in sun yi sai su tsarkaka dukiyar su da siyasa wannan abu ne wanda bai taɓa tsayawa ba yanzu mun tana ke ga amma yau bai wuce kwana uku gudu ba ko inda girgin sama ya je har yare har mutum ya kashe shi amma ina ganin washe garinta ko kwana biyu an kara koma wajen bro da an akwai nuwa fawo kuma mutum ba abin da za a fasa wa dan haka zargin a tsaye da shi ko ba zai taɓa yiwa ba kawai da ina kun radin da za a tsara gwamnati ita ma din a wani yadda aka yi amnesty na makamai shi ma din a yi amnesty gwamnati ta shiga ciki ta yi tsaya abun yau babu kalanzi yau babu fetur wannan abubuwa baya din nan ne yake dan taimaka muta in baka sani bari da ma ka je cikin fatako ga gani a kashi tara lai kashi shida duk abun nan marasa gore ne wanda yake dan taimaka mutane ni ne wanda kasance ke irfana da sana aiki ne ko kika ga junan mu gaskiya mara yi Allah ya da mu da zalimin shugabanni zalimin shi mutane da ba su tunani mabiyan su kuma ku zo ku ci a hana wannan wallahi wallahi bari ga ma wani sirri kaje kana jiba mala abu an ce wannan abun za a dakatar da shi kaka gwagwarmayan da makaman da za a duna fiye da na wancan lokacin mun da kai amnesty wallahi wallahi da jama'a ka dubi mana yara kananan tunanin su abun duniya wani su gashi na abun huwa ba zai taba yiwa ba ba zan kira sunan wani community ba ko inda in ka tafi yadda kasar ruwan sama haka man nan da babba da rami tsofa yaro kuma suna abun nan din sa kuma suna samun amfani su maganan gaskiya ne rayi maganan tsayarwa shi ne ba zai ba tare da mai ka tashi ce ka ci mai bindiga mai uniform da shi ake ci so
to kome dillalan man fetur din ke cewa
ni ne national coordinator na Ipman Ipman ungiya ce mai safaran mai ta masu sayan mai gaba daya suna sayarwa kuma ungiya ce wadda take ita ce ta san barayin mai saboda man in an sata ma a motoci ake tafiya da shi ko jiragen ruwa to da aka nada ni a matsayin national coordinator na wannan ungiya na kawo na rage sata mai especially lokacin da Alimina Suleiman yake shi commander na JTF ni da shi mun yi kokari mun kawo mun rage wannan abu cikin kashi 100 mun rage 80 to abun mamaki ka san siyasa aka zo aka cire Suleiman suka ci gaba da harkar su duk wanda ya kamata a gaya masa kai shugaban kasa Janar Buhari shugaban kasar Najeriya na kira shi a waya shashin daga watan Yuni 1922 nace masa ana satan mai ka kira ni kira in gaya ma barayin man nan sai ka shawaya ya mu ba mu minti biri yake to saboda haka ita wannan satan mai masu yinta Abuja suke da Lagos manyan mutane ne wannan satan mai an san masu yi yawa kuma masu yi sune masu mulki to saboda kaga baya abin da zamu iya yi mun yi yakacin kokarin mu
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilin mu dake yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti sai kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku makasance lafiya
to madalla sai a biya mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin na tubalin tsaro an gaida Hassan Maina kaina lokaci ya da zan bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan dukkan wasu al'amura da suka muku tsaye a zuciya number da ita ce 0202 980 685 bayan an danna alamar tarawa wato plus bari mu je ga mutum na farko to bari mu je jihar Plateau da muke magana daga jihar Plateau
ne magana ba na komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau
to malam bala barka da warhaka me kake son yin magana akai
to dan yi magana akan yanayin tsadar rayuwa ne da talakawan Najeriya al'umman Najeriya suke ciki
na'am
wato da fatan gaskiya muna kira da hukumomin gwamnatin tarayya ta san cewa talakan kasan nan wallahi wallahi ana cikin wani halin da ya kamata a ce sai sun shugabanni sun tausaya ma talakan Najeriya mu muka fito muka zabe su amma kuma ga azabtar wanda suke mana da fatan muna kira dan girman Allah su kokari nan gaba da su dawo su ce suna neman kore'in mutanen Najeriya ko kuma talakawan Najeriya kuma alhali kuma sun samu a cikin wani halin da na ɗan Najeriya ya bi taban shiga cikin irin wannan abubuwan ba to muna fata
to madalla malam bala mun gore da wannan ra'ayi naka da fata ya shiga kunnuwan da suka dace yanzu bari mu tafi jihar Zamfara da wa muke magana daga Zamfara to da alama wannan line na sai ya tutu bari mu je zuwa jihar Nasarawa da wa muke magana daga jihar Nasarawa Nasara, muna sauraron ka ko muna sauraron ki.
To assalamu alaikum, suna na Shafa ne kafin magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Barka da haiki malama.
To barka ka dai malam Shafali, muna sauraron ka. Me za ka yi magana akai, me ra'ayinka akan wani batu da yake cima tuwa ƙarya ko yana
wallahi maganar da zan yi akai shine maganar shugabannin mu na Najeriya. Har kullun mu ba za mu dena
na'am malam Shafali, muna tare da kai. To da alama dai shi ma wannan layin nashi yayi tsi malam Shafali daga jihar Nasarawa da ya fara kira ga shugabannin Najeriya. Kuma sauraro lambar da ake kira dai 2020980. Na'am, alaikum assalam. Alaikum assalam, da wa muke magana?
Niger ne, Niger.
To muna tare da kai.
To abinda a zo ra'ayi da bisa ga wannan ambaliya da ta samu ƙasar ta mana Afrika.
Ya kamata
wannan taro da aka yi na Nasarar Ɗinkin Duniya a waye ƙasashen mu na Afrika. Mai magana umma Malam Ali shugaban kullu da zaɓi sanka dogon duci.
Na'am. To madalla.
To nagode sanin
mu. To madalla, duk da dai ba ka dai ambaci batun ambaliyar ruwa da taron da ake na Majalisar Ɗinkin Duniya. To madalla. Yanzu kuma bari mu je Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum, Salihu ke magana. Barka da aiki malama.
Barka ka dai malam Salihu, muna sauraron ka.
To kira mu shine mu dai shugabanni don Allah don Annabi su tausaya mana don mu samu sauki a wannan kasa namu Najeriya, saboda Allah da Annabi kiran da muke yi, Allah ku tsare ku kanmu da fatan za ku tashi lafiya. Nagode.
To madalla, da fatan kiran ya shiga kunnuwansu. To masaro, muna sauraron ku kira ku bayyana ra'ayinku akan al'amura daban-daban da ke cikin ku tuwa ƙarya ko suka muku tsaye a rai kuke son tsokaci akai. Namba kuma ita ke alamar tarawa ce 2022.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam, da wa muke magana kuma daga ina?
Ina magana da Abdullahi Yusuf daga karamar hukumar Gasol Taraba State, mutum biyu.
To malam Abdullahi Yusuf daga jihar Taraba, muna sauraron ka.
Hakan ne. To ni dai ra'ayina akan garan Bau da aka yi wa Minnesota.
Na'am.
Maganan tsaro ya takura kasan nan.
Na'am.
Dan in akwai tsaro gaskiya ba za su samu yunwa ba, za su yi noma a ci kasuwanci a yi kiwo.
Na'am. To madalla.
Kuma wannan ya fi ma wahalar mamaye.
To madalla. To madalla, da fatan mahukuntan suna jinka kuma za su yi dauki mataki a kai. Yanzu bari mu tafi jihar Kwara a Najeriya. Da wa muke magana a Kwara?
Assalamu alaikum warahmatullah, kuna tare da Bello Garba Inawa kala-kala daga nan Kwara.
To malam Bello kala-kala, muna sauraron ka.
Ina kira ga gwamnatin jihar ta fito da kuma masu hannu da shuni da yake akwai wata kungiya ta hada auren sunna a jihar mu ta Sokoto, wadda gaskiya tana taimakawa musamman ma ga abin da shahi auratayya. Ya kamata masu hannu da shuni da kuma gwamnati su samu wannan kungiya hannu domin ta samu ta ci gaba da ayyukan ta na alheri. Dan duk abu aka ce kungiya ta kuma mai hada aure ta sunna, to kaga abu ce mai muhimmanci kuma abu ce mai taimako ga jama'a. Mai magana Bello Garba na Sokoton Najeriya. Na gode BOA daga nan Kwara.
To madalla malam Bello, da fata Allah ya sa wanda aka kiran domin su sun ji. Yanzu bari mu ƙara koma makwabciya ƙasa wato Niger. Da wa muke magana daga Niger?
Salamu alaikum. Umma ma na ina sake dawowa daga Niger. Yanzu an gano ra'ayi ya zan yi gare ku a Najeriya. Sabili da lalle kin Najeriya yanzu.
Muna sauraron ka.
Wallahi kun yi kwanta kin Najeriya ta kuma ne yanzu kun sani kuwa da wasu. Allah su ba su sa'a su zama Najeriya. Da ku fahimci ku ga ta yi zan ta ga kin Najeriya. Allah su bayyana da cikin Allah su sa'a kadi. Na gode muke Amerika umma wala aliya da gobe da kin Najeriya.
To madalla, mu ma muna godiya. Yanzu bari mu tafi jihar Gombe. Da wa muke magana daga Gombe?
Assalamu alaikum malam, sannu da aiki.
Sannu ka dai, barka da yamma, muna sauraron ka.
Ina tare da malam Magaji Jordan daga Akko local government committee Nigeria. Kika tumo.
To madalla, muna sauraron ka.
To ina kira na dai, ina cikin Allah, ina talakan Najeriya, muna cikin wani hali na tsadan mai ya hana mu yawo, ya hana mu. Muna neman shugaban kasa, don Allah ya dawo tallafin mai ceto. Najeriya yanzu zumunci ya tsare, an bar zumunci, an bar yawo yawo ci biya shi yace talaka yana cikin hali.
To madalla.
Ina girana na jidon Allah ina san. Rewa. Ina son in san ta danki ma goje ya kara mana sola kauyukan mu na jihar Gombe din nan Gombe Santiran. Da babban murya.
To madalla da fatan yaji. Har yanzu dai muna nan a Gombe, bari mu ji dawa muke magana daga Gombe.
Bello Alhassan ne daga Gombe Kaltungo.
To Malam Bello, muna sauraron ka, menene ra'ayinka da kake son bayyanawa? Muna sauraron ka Malam Bello.
Tsadar rayuwa.
Na'am.
Ya yi mana yawa. Allah ya sa dai shugabannin mu su ji tausayin talaka.
Haka.
A gode.
To madalla Malam Bello daga Gombe a Najeriya. Da fatan sun ji. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar Nasarawa. Dawa muke magana daga Nasarawa. Wato Azare jihar Bauchi kenan. Na'am, Azare jihar Bauchi Najeriya. Muna sauraron ka.
To a wannan bayani ne akan abun da ya shafi kasan nan. Halin da talaka yake ciki, Allah ya sauke wannan shugabanni ba sa ke samu na mun yi kokari mun jaɗe shi. Mun ce mu kisa da addu'a a boye da bayyane. Amma ga abin suka sanka mana wannan abu gaskiya ne mana ciwo, kuma ina ainihin godiya ga kwamishinan ilimi na jihar Jigawa mai zurfi Farfesa Isa Chamu. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ƙara musu ɗaukaka. Na gode.
To madalla Malam Bello, mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka da ka bayyana. Yanzu bari mu tafi Kaduna garin gwamna, wanda da alama kuma shi ne kira na ƙarshe da za mu ɗauka a yau. Da muke magana daga Kaduna.
To sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
Na'am, muna sauraron ka Malam
Ibrahim. To ni kiran yau, kiran da nake da shi ga gwamnatin tarayya ne, da Allah kada ta gaji ta duba irin halin da talakawa suke ciki na matsin rayuwa, wanda dalilin kira tallafin mai shi ne janyo wannan al'amura. Duba ba laifi ba ne don yau ta ce ta dawo da tallafin man fetur, muddin shi ne zai kawo sauƙin rayuwa a Najeriya da baki ɗaya. Za mu so mu ji haka a bayanin da shugaban ƙasa zai yi na 1st October, ranar murnar samun 'yancin ƙasar Najeriya. Na gode.
To madalla Malam Ibrahim Alarama, wanda kuma da wannan kiran naka ne muka zo ga ƙarshen ɗaga wayar na wannan lokaci. Madalla, yanzu kuma ga matala faru ya shigo da takaitattun labaran duniya.
Ba takaice awa, jami'an yanki a Ukraine sun sanar da mutuwar mutane 8 tare da jikata wasu akalla 49 tsakanin jiya Alhamis zuwa yau Juma'a, sakamakon hare-haren da Rasha ta kai a kasar ta Ukraine. Rundunar sojin saman Ukraine ta sanar da cewa ta harbo jirage maras matuƙa ƙirar Iran 24 daga cikin 32 da aka harba. Yan gudun hijirar kabilar Chin daga Myanmar a Malaysia suna zargin hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da cin zarafi da rashin ba da kariyar da ta dace, lamarin da kan iya jefa rayukansu a cikin hatsari. Ɗaruruwan membobin kungiyar haɗin gwiwar yan gudun hijirar Chin sun gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis a wajen ofishin hukumar da ke Kuala Lumpur, babban birnin Malaysia. Isra'ila za ta ci gaba da tattaunawa kan shawarwarin tsagaita buɗe wuta da Lebanon nan da kwanaki masu zuwa, kamar yadda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a yau Juma'a, yayin da Washington ta yi gargaɗin cewa ƙara ta'azzarar yakin zai sa da wuya fararen hula daga ɓangarorin biyu su iya komawa gida. A wannan makon, taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York a Amurka ta ce ya kamata ƙasashen Afirka biyu su sami kujerun dindindin a ɗaya daga cikin manyan kwamitocin yanke shawara na duniya, wato kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. To sai dai masana na ganin cewa akwai ƙalubale a gaba. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin ganawa da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky, yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin su biyun kan yadda za a kare ƙasar a yakin da take yi da Rasha.
To masu sauraro baki ɗaya, a nan muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai, mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sani ne da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Julie Levis Griffin da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Dan. A wasu shirin ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safen ku.